Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalu ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce har yanzu bata dauki matsaya ba dangane da wani hukunci da kotun jihar ta yanke kan barin Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya je neman magani a India.
Su a matsayinsu na lauyoyin gwamnati su ma sai su nazari gwamnati ta tambaye su ya kuka gan wannan shari'ar ta yi muku ko kun gamsu ko kuma menene shawarar ku ai ka gan haka ake yi.
To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan hukunci da kotun ta yanke? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Majalisar Dokokin Kasar Pakistan ta fara wani zama na musamman a yau Talata domin tattaunawa kan yiwuwar mayar da martani kwana guda bayan da makwabciyarta kuma abokiyar takararta India ta sauya matsayanta game da yankin nan na Kashmir da ke cikin Himalaya wanda kasashen biyu suka yi shekara da shekaru suna rikici a kansa. Prime Minister Pakistan Imran Khan na shirin gabatar da jawabi ga 'yan majalisar don bayyana shirin gwamnatinsa na nan gaba. India ta kara wani tanadi na musamman ne ga gundun tsarin mulkinta na shekarar 1949 inda ta samar da 'yancin kai ga Jammu da Kashmir, ta baiwa yankin damar samun gundun tsarin mulki na kansa da kuma 'yancin gudanar da duk wasu al'amuran yankin in banda wanda suka shafi kasashen waje, tsaro da kuma sadarwa. Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau din nan Talata, sannan kuma ta hada da dan da jan kunnen makwabciyarta Koriya ta Kudu da cewa za ta iya daukar matakai don nuna rashin jin dadin ta da itisayin hadin gwiwa tsakanin sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka da aka soma a cikin wannan makon. Ofishin babban hafsan sojan a Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta cilla waɗannan makaman masu linzami masu cin matsakaicin zango guda biyu zuwa yammacin ƙasar ne. Ya kuma ƙara da cewa makamin ya yi tafiyan nisan kusan kilomita 450 sannan ya cira sama zuwa cikin sararin samaniya inda ya yi cirawar kamar kilomita 37. Yanzu dai Koriya ta Arewa har so hudu kenan a cikin ƙasa ga makonni biyu da Koriya ta Arewa take harba irin waɗannan makamai masu linzami da ke daga jerin zango guda hudu, abinda ya janyo shakku game da tattaunawar da aka so a yi a cikin watan da ya gabata. China ta gargaɗi mai tsauri ga masu neman canji waɗanda suka janyi harkoki a Hong Kong suka tsaya cik bayan sama da watanni biyu da suka yi suna ta gudanar da zanga-zanga mai zafi. Yang Guang, kakakin hukumar kula da harkokin Hong Kong da Macau, ya faɗa wa manema labarai yayin wani taron tattaunawa a Beijing a yau Talata cewa lokaci ɗan ƙalila ya rage kafin shugabannin masu zanga-zangar su fuskanci hukunci. Makonni da dama da aka yi ana gudanar da wannan zanga-zangar kan tituna sun jefa cibiyar haɗe-haɗen kuɗaɗe ta Asia cikin mummunan rikicin siyasa wanda ba a ga irinsa ba tun lokacin da Birtaniya ta miƙa mulki ga ƙasar Sin a shekarar 1997. Zanga-zangar dai an fara ta ne a watan Yuni bayan da mazaunan garin suka fusata da ƙudurin dokar miƙa mutane masu aikata laifuffuka ga China don su fuskanci hukunci. A sanadin wannan tashin hankalin aka dakatar da dokar, amma zanga-zangar ta ci gaba kuma tuni ta juye zuwa kira ga neman a canza fasalin mulki na yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Likicin kasuwancin tsakanin Amurka da China wanda ya janyo faduwar farashin hannayen jarin Amurka a jiya Litinin ya ci gaba da shafar sauran kasuwannin jari na kasashen duniya, yanda su ma hannayen jarin na Asia suka samu babbar asara a yau Talata. Hannayen jarin Nikkei sun yi asarar kusan makin 135 na darajarsu kafin a kai ƙarshen kasuwar, sai da hannayen jarin ta yau Talata, yayin da ita ma kasuwar jarika ta China ta yi asarar kusan maki 40 na darajar nata na hannayen jarin, kamar yadda ita ma kasuwar Australia ta yi asarar kusan kashi 2% na hannayenta na jari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bayan da wata kotu a jihar Kaduna ta yanke hukunci kan a ba shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki da mai ɗakin sa damar su je su ga likitoci a India a jiya Litinin, na tambayi mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Samuel Arwan matsayar gwamnatin Malam Nasir El-Rufai kan wannan hukunci da kotun ta yanke.
To, na farko duk abin da ya faru a kotu, akwai lauyoyi wanda suke wakiltar gwamnatin jihar Kaduna daga ma'aikatar shari'a. To, wayannan lauyoyin da suke wakiltar a ma'aikatar shari'a sai sun zo sun wa gwamnati bayani da cewa ga abin da ya faru a kotu, ga inda aka wanye. Sannan su a matsayinsu na lauyoyin gwamnati su ma sai su nazari, gwamnati ta tambaye su ya kuka gan wannan shari'ar, ta yi muku ko kun gamsu ko kuma menene shawarar ku? Ai, ka gan haka ake yi, sai mun karanta shari'ar, a yanzu duk wani magana wanda zan yi da ku tatsuniya ce kawai, so ku saurare mu sai mun karanta hukunci wadda alkali ya bada. Wanda zuwa yanzu da muke wannan maganan ba mu gan wannan a hukuncin ba tukum.
Watakila wasu za su yi tsammanin cewa tunda kotu ce ta ba da wannan umarni za a sake shi. Misali, idan lauyoyinku suka ba ku shawara ku sake shi, za ku amince da hakan ko kuwa za ku ɗaukaka ƙara ne?
Ba na son mai riga malam masallaci. Ai, na gaya maka da cewa zuwa yanzu da muke wannan maganan ba mu rigiya mun samu wannan hukuncin ba. Kuma lauyoyi wanda suke wakiltar gwamnati ba su iya sun dawo su ma gwamnati bayani takamamme da abin da ya faru a kotu ba. Kuma in za ku ji daga gare mu, in za ku ji matsayin gwamnati, ai ba a rediyo za a ji ko a jarida ba, ai a bace wadda ta shafi shari'a. In an gamsu za ku ji, in ma aka san hakan ne duk za a ji a kotu, ba wai a kafafen yaɗa labarai ne za a zo a yi bayani ba. Wannan batu ne wanda ya shafi shari'a, kuma na muku bayani da cewa duk wani abu wanda za mu muku bayani a yanzu tamkar ba ta da nauyi. To, ni ina ga maimakon a yi hanzari ku kwantar da hankalinku, za ku ji matsayin gwamnatin jihar Kaduna a kotu.
Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Samuel Arwan kenan. Sai kan wannan batu muke so ku kira ko bayyana mana ra'ayinku, shin ya kuke kallon wannan hukunci da kotun ta yanke? Kafin mu bude layukan mu, mu shakata da wannan waka.
ɗaukaka shine Mahamudu annabi gatan kowa mai maka shine farkon halitta karshen annabta duka na gaida gidan rasul ba za na rage kowa cikin nazarina
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Mun samu kiran mu na farko daga Abuja. Wane ne akan layi?
Kuna ma assalamu alaikum. Kuna magana da Abdullahi Mai Shayi na Jabi Gareji.
To muna jin
Jabi Gareji Abuja.
To muna jin Kamal Abdullahi.
To ni dan gane da wannan matsayi da tunda da kotu ce ta bada bailin sa kuma matsala ce ta rishin lafiya. To ina da kyau ya zamanto a bari a je ya ga likitoci tunda da yana hannun hukuma ya je ya ga likitoci tunda ita kotu ita kanta mai zaman kanta ne tana abin nan saboda haka tunda kotu ce ta bada hukunci to sai a bari ainihin ya je ya ga likitoci wannan yana da kyau
to madalla mun gode Malam Abdullahi bari mu je jihar Niger wani ne akan layi
Adamu Garba Waziri
to muna jinka Malam Adamu kaman layin Adamu Garba Waziri ya tsinke ga kira mun samu daga Bauchi wani ne akan layi
Naje Siyaka da kuma Gama
to muna jin kalaji Siyaka
to wannan kaman bayan Allah nan da ya sauka da kan waya wannan Allah ne ya kamata a bar shi ya su nemi magani ne dukkan su ɗan ƙasa ne yan Najeriya fatan saboda samun zaman lafiya a ƙasar
to mun gode Alhaji Isiyaka daga Magama Bauchi kenan bari mu je jihar Kaduna wani ne akan layi
Allahu barka da lafiya
yawa barka da dare
to madalla sunana Murtala Allah ya kiran ku da dare daga sa kaman sarin Najeriya
muna jin ka Malam Murtala
to mamullalo shi da ma wannan hukuncin da yazo mana da mamaki da duba da nake zuba alƙalama da kuma ita hara na abubuwan da za su yi bayan shi mun san cewa tun da dama gwamnati ta kai ga soke na kungiya muna da kirin za ta take kuma haka yana cewa ai shi kiran da muke yi da sauran duniya an ji kiran kenan abinda nake kirawa shine cewa su kuma su kara kwantar da hankalin su kokarin da za a yi dai su gani su ga menene da dukkan uwa mai hukunci za ta kara tabbatarwa ran da zai fita ya je a ba shi lafiya kuma muna fata kowa zai yashe mu kowa bangaren gwamnati da su bangaren yan kungiyar shi a fata za ta yi lafiya
to mun gode Murtala daga Kaduna bari mu je can kudu maso gabashin Najeriya a birnin Onitsha wane ne akan layi
ana magana da Umaru Audu ɗan Molu Bore local government kaduna da garin Onitsha
to muna jin ka Malam Umaru
to akan wannan al'amari abin da muke fata ita gwamnatin jihar Kaduna Allah ta yi hakuri ta sallama malamin nan ya je ya samu lafiya
muna jin ka
saboda idan lalle da sun kawo mata magana da Allah muna batun da abin da za a yi a shiru a zauna lafiya shine wani alheri to in ba ba zama lafiya babu jin daɗi a rayuwa kuma babu abin da zai tafi a ƙasa
to muna godiya mu ma Umaru daga Onitsha bari mu sake komawa Kaduna wane ne akan layi
Assalamu alaikum mai magana Saminu Ahmed Rumama Karfi.
Wa alaikum salam muna jin kamalan Saminu.
To dama maganan gaskiya tuntuni dama hakan ya kamata a yi da duk wannan tashin hankalin mai doza faruwa ba kasa. Inda madar ta gwamnati ana so a hada kan yan kasa a zauna lafiya. Su man a zama su manya ne in sun ga karamin abu zai kawo baraka san yana da magance ba dokar tashin hankali ana kai juna ba. Hakan da aka yi gaskiya yayi kyau a bar shi ya je nemo lafiya Allah kuma ya kara mai lafiya.
To madalla mun gode Malam Saminu daga Makarfi a jihar Kaduna lambar da za a kira ita ce 202 2055 kada manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus kenan sai a jiro lambar muna magana ne kan batun hukunci da kotu ta yanke a jiya a jihar Kaduna dangane da batun barin shugaban mabiya mazhabar Shi'a Ibrahim Aziz Zaki ya je ne magani a India ga kira mun samu daga Bauchi wane ne akan layi
Awal Jini ne daga Bauchi
to muna jin ka Malam Awal
gaskiya abin da aka yi shine daidai
kamar layin Awal ya tsinke da fatan zai saki kiran mu ga kira mun samu daga jihar Adamawa wane ne akan layi
kuna tare da jibe daga karamar hukuma sau jihar Adamawa
to muna jin ka
to ya kamata a basi a kaiji abun na su kaiji ya fi ai
muna jin ka
saboda shi ma dan Najeriya ne da Allah gwamnatin Kaduna ta yi ta fi kaiji ya jan ne lafiyansa
to madalla mun gode da ra'ayinka lambar da za a kira ita ce 2055 2655 yanzu agogo nan na cewa karfe 5 na yamma saura minti 14 ne anan Washington DC kenan wato 10 kenan saura minti 14 a Nigeria Niger kamar da Chad kada manta ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC mun samu kira daga Katsina wane ne akan layi
kana magana da Rabiu Muhammad Sanusi ne ga da Mani Local Government Katsina State
to muna jin ka Malam Rabiu
wato ni kaina ina bada shawara ga abin da kotu ta yi wa Malam Ibrahim Aziz Zaki alfaka mata da alheri shi ma Allah ba shi lafiya fa innan kuma gwamnatin jihar Kaduna Allah ba su karfin gwiwa su yi hakuri su bari a nemo magani ubangiji Allah ka kiyaye mana masifa a Najeriya
to sai mu ce amin Malam Rabiu mun gode kwarai da gaske bari mu saki komawa jihar Bauchi wane ne akan layi a Bauchi
daga Agari
to muna jin ka wane ne
Musa na tur daga Agari
eh wato muna jin ka Malam Musa
wato ina bada shawara ga gwamnatin tarayya da gwamnatin Kaduna duba girman Allah su bar wannan malami ya tafi ya je ne magani a kan zurfi da iyalinsa ba daidai bane ko ta yi hukunci an bar shi kuma sake wani hukuncin a ce za a washe an duba dubawa ma wani abu ne wani laifi ya kamata gwamnatin jihar Kaduna ta yi hakuri dan Allah duba girman Allah ta bar shi je ne magani ubangiji Allah ba shi lafiya Allah zai iyalinsa lafiya Allah zai wa Najeriya zaman lafiya da zaman lafiya Allah zai wa jihar Bauchi lafiya da zaman lafiya
to malam lamun gode malam Musa Nasir daga Bauchi bari mu je makwabciyar Bauchin jihar Plateau wane ne akan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
sai sai dai ne magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau
to muna jin ka Bala Komanda
watan gaskiya na ji maudu'i kuma Allah ya saka da alkhairi watan dai kira dai gwamnati da duk lokacin da aka ci
alan Bala kana tare da mu
mutum eh muna ta ina tare da
eh ya dan katse eh muna jinka
yawa duk lokacin da aka ce akwai doka a ƙasa bayan doka a ƙasa kuma idan kotu ta bada daman cewa ga abin da ya kamata a yi to a daure a ga cewa a sa wa'ansu sharuɗoɗi da za a bi shi kafin kotu sai ta bada daman duk abin da ya kamata a yi to ina kira ga kotu a sa sharuɗa da sauransu kafin dai a san menene ya kamata a ce an bar mutum ya tafi wa'ansu gurare wanda ba a san lokacin da ga a samu wannan lafiyan ba Allah ya sa a tashi lafiya Bala Komanda daga cikin garin Bukur
to muna godiya Bala Komanda lambar da za a kira ita ce 2022055 mun samu kira daga Kaduna wani ne ya kallai
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum salam wa rahmatullah
malam Mamun Lalo barka da dare
Alhaji Musa barka da dare
yawa sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder a kasuwar kawo Karunan Najeriya
muna jin ka
to kasan Hausa sun ci sako ba koko akwai wani bawan Allah da ke garin Guru dan Hiro Tela ya ce yana gashe kai yana jinjina mai da kuke gabatar da wannan shiri na
Allah sarki ka ce muna gashe shi muna kuma matukar farin ciki da jimurin sauraron mu
dan Hiro Tela ya ji sakon shi a gare ka to alhamdulillah kamar abin da yake faruwa mu a nan jihar Kaduna wallahi ka ji na rantsi Malam Mamun Lalo duk lokacin da aka ce ana wannan shari'a din kananan ƴan kasuwa sama da mutum miliyan 1 suna rasa sana'arsa a lokacin da ake wannan har sai wuraren karfe 3 rana ko karfe 4 hudu domin jami'an tsaro suna tattara duk inda ka sani dan kuma muna kusa da babban kasuwa ne gurin kotun da ake wannan shari'a din kaga ai irin wannan din ya kamata ita kotun ta san abin da ya kamata a yanke wannan hukunci a san abin da ya kamata kawai akan wannan magana
amma
ita dan shari'a ita dan shari'a
baka tunanin saboda yanayin girman shari'an ne yasa aka dasa matakai na tsaro domin kada wani abu ya faru shi aka rufe wasu hanyoyi
a'a to ai baka sani ba yanzu malam Mamun Lalo yanzu mu ma'aikatan radio ma idan mutum zai zo ya wuce ta gurin ga ai duk ka nuna wa mutum a matsayin shi na jami'an tsaro zai ka nuna ma yana wani muzurai ana wani wulakanta mutane ana wani cin mutuncin jama'a a hana mutane kasuwanci a hana mutane aiki wanda zamu tafi go aiki bai wuce minti 10 ko minti 15 ba amma sai ka za ga ya kai kusan awa biyu ka ban ga gurin aiki mai amfani irin wannan jaran abin da ake yi ya kamata a tausaya wa mutanen jihar Kaduna mana irin wannan abubuwan bai kamata a ce ana irin wannan abin da ya dace ba
madan Allah
a tashi lafiya alhaji
gode Alhaji Musa da fatan hukumomin da suke daukan waɗannan matakai za su dan dauki wasu matakan da za su sassauta al'amura a duk lokacin da ake sauraron wannan shirya ga kira mun samu daga jihar Niger wane ne kan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
sunana dallan ni joja ka gara jihar Niger Nigeria
malajin ka to malam dallami
a halin gaskiya gwamnatin jihar Kaduna ya kamata a sake wannan malami na yake nemi magani wai shugabannin na Kaduna na suna sun san halin da Kaduna cike ciki yanzu kuwa
wani hali Kaduna
da cike kamata
malam dallami
ga kashe-kashen da ake yi a jihar Kaduna ga kinafin da ake yi a jihar Kaduna a ce shugabanni ana son zaman lafiya ba sa bin umurnin kotu gaskiya akwai matsala fa shugabanni suna nuna wannan halaye ai bai dace ba
to muna
yanke hukunci cewa akai wannan malamin nan waje ya nemi lafiya amma suna da wani ja wannan bai dace ba wa
eh sun ce za su yi nazari ne kan hukuncin tukuna ba wai sun ki eh sakin sa bane to madallah mun gode dallami bari mu leka jihar Nasarawa wani ne akan layi hello na Nasarawa muna jin ka amma sai ka kauce daga kusa da radio ka
na Bashir manager
to muna jin ka Bashir manager
eh game da hukuncin da kotu ta yanke na Malam Ibrahim Al-Zazzaki to mu abin da zamu yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna su yi hakuri su duba wannan hukuncin su bar malam ya fita ya je ya samu lafiya don shine matsala mu a namu gani dai a Najeriya nan
to madalla mun gode muna jin ka malam Bashir manager
ra'ayina kina tashi lafiya
to madalla muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu a kan wannan maudu'i to yanzu kuma sai labaran wasanni
a takaice
samu soma labarin wasanninmu na ranar yau da share fage na nahiyar Afirka na wasan kwallon kafa ta duniya ta shekara ta 2022 da za ta wakana a kasar Qatar inda za a goga tsakanin kasar Ethiopia da Lesotho sai Somalia da kasar Zimbabwe Eritrea za ta gwabza da kasar Namibia yayin da Burundi za ta kabra da kasar Tanzania kasar Djibouti za ta kara da Eswatini sai Botswana za ta goga da kasar Malawi kasar Gambia za ta kara da kasar Angola yayin da Liberia za ta goga da Sao Leo Ilmoris za ta buga da kasar Mozambique yayin da Sao Tome e Principe za ta kara da Guinea Bissau kasar Sudan ta Kudu za ta goga da Guinea Equatorial yayin da Comoros za ta goga da kasar Togo sai Chad za ta buga da kasar Sudan yayin da tsibirin Seychelles zai buga da kasar Rwanda za a yi waɗannan wasanni tsakanin ranakun 2 zuwa 10 ga watan Satumba na muje kasar ku kuje tamu kuma kasashe guda 10 da za su yi nasara a waɗannan wasannin za su shiga a cikin rukunna na tankaɗe da rairaya na neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya daga nahiyar Afirka na ƙasar Qatar a shekara ta 2022 a wani zancen ƙwallon ƙafa kusanci a ɗan ƙasar Faransa na Laurent Koscielny ya koma Girondins de Bordeaux ta ƙasar Faransa daga club ɗin Arsenal na ƙasar Ingila dan wasan mai shekaru 33 da aihuwa ya koma Faransa da buga wasan ne bayan da
kungiyoyin guda biyu suka cimma yarjejeniya a yau Talata din nan kamar yanda wata sanarwa ta zayyana a yau daga kungiyar sa ta Arsenal. Shi ko Philippe Coutinho dan kasar Brazil dake bugawa club din Barcelona inda yake da yarjejeniya shekara ta 2023 zai koma a kasar Ingila a club din Arsenal a watar yarjejeniyar aron dan wasa da FC Barcelona zata baiwa Arsenal wadda ta shafi dan wasan na Brazil Philippe Coutinho. A nasa bangaren Wayne Rooney dan kasar Ingila dake bugawa DC United ta Washington a kasar Amurka a yau Talata taba hannun doyin bugawa club din Derby County dake ashi na biyu ko mu ce rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na kasar Britania inda zai koma a kungiyar ta Derby County a ranar 1 ga watan Janairu shekara ta 2020. Dan wasan mai shekaru 33 da haihuwa ya taba hannu na bugawa Derby County a tsawon watanni 18 da shekara guda a sama a matsayin dan wasa kuma mataimakin kocin kungiyar ta Derby County ta kasar Britania. A wasannin kwallon tennis kuwa kusancewa a Montreal a kasar Canada dan kasar Faransa Galin Monfils ya lalabe Peter Polanski da ci 6-7, 6-3 sai wasan da ya hada yan kasar Faransa guda biyu Richard Gasquet da Benoit Paire inda Richard Gasquet din ya karkare ta Faransa da ci 7-6, 6-4. Haruna mamman bako na birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau din nan Talata, sannan kuma ta hada da jan kunnen makwabciyar ta Koriya ta Kudu da cewa za ta iya daukar matakai don nuna rashin jin dadin ta da atisayen hadin gwiwa tsakanin sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka da aka soma a cikin wannan makon. Ofishin babban hafsan sojan Koriya ta Arewa ya ce ta cilla waɗannan makaman linzami masu cin matsaikacin zango guda biyu zuwa yammacin ƙasar ne. Ya kuma ƙara da cewa makamin ya yi tafiyan nisan kusan kilomita 450 sannan ya cira sama zuwa cikin sararin samaniya inda ya cirawar kamar kilomita 37. Yanzu dai Koriya ta Arewa har sau hudu kenan a cikin kasa ga makonni biyu da Koriya ta Arewa take harba irin waɗannan makame masu linzami da ke gajeren zango guda hudu, abinda ya janyo shakku game da tattaunawar da aka so a yi a cikin watan da ya gabata. China ta yi gargaɗi mai tsauri ga masu neman canji waɗanda suka janyo harkoki a Hong Kong suka tsaya cik bayan sama da watanni biyu da suka yi suna gudanar zanga-zanga mai zafi. Yang Guang, kakakin hukumar kula da harkokin Hong Kong da Macau, ya faɗa wa manema labarai yayin wani taron tattaunawa a Beijing a yau Talata cewa lokaci ɗan ƙalila ya rage kafin shugabannin masu zanga-zangar su fuskanci hukunci.
Tomo sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a gugun Najeriya, Niger, kamar da Chadi 5 kenan na safe a gugun Ghana. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu mana din Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Creation da ta hada shirin baki ɗayan sa, sai injiniyan mu Nelson Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.